Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakken labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Gwamnatin kasar Kamaru ta ce yankin kan iyakata da Najeriya da Chadi da kuma galibin yankin tafkin Chadi na fuskantar matsalar karancin abinci saboda kwararowa hamada da kuma tashin hankalin kungiyar Boko Haram da ya hana manoma gudanar da ayyukansu. Hukumomi sun ce kwararowa hamada ya shafi kashi 40 cikin 100 na kan iyakar kasar da Najeriya da kuma Chadi, kuma zai iya haifar da yunwa da za ta shafi kashi 30 cikin 100 na mutane miliyan 3 da ke zaune a yankin na arewacin kasar. Da ya hada da 'yan gudun hijira daga Najeriya 80,000 da kuma 'yan gudun hijira na cikin gida 100,000. Kasar da ke tsakiyar Afirka ta ce lamarin zai iya ƙara muni sabili da tashin hankalin kungiyar Boko Haram da ya hana manoma aiki a gonakinsu, abinda kuma ya sa abinci da ake nomawa ya ragu ainin. Lamarin ya kuma yi muni a ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi, waɗanda ke dogaro ga ƙasar Kamaru domin samun abinci yayin da ake fama da hare-haren mayakan. An cima wani burin diplomasiya a gasar wasan Olympic ta Hunturu da ke kankama ƙasar Koriya ta Kudu jiya Asabar, lokacin da aka gayyaci shugaban ƙasar Moon Jae-in ya gana da takwaransa na ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Pyongyang. Ƙanwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Yo-jong ita ce ta karanta wasiƙa da ya rubuta a wajen walimar cin abincin da aka shirya wa wakilan gasar Olympic na Koriya ta Arewa da shugaban Koriya ta Kudu a gidan gwamnatin ƙasar Koriya ta Kudu da ake kira Blue House. A cikin wasiƙar, Kim Jong-un ya bayyana cewa a shirye yake ya inganta dangantaka tsakanin Koriyawar, bisa ga cewar kakakin fada shugaban ƙasar. Kanwar Kim Jong-un ta kuma ƙara gayyatar shugaba Moon Jae-in da bakinta, inda ta kira gare shi ya gana da shugaban Koriya ta Arewa a Pyongyang da zarar ya samu lokaci. Wannan gayyata ta buɗe damar yiwuwar ganawa ta farko cikin shekaru 10 tsakanin shugabannin ƙasashen Koriya ta Arewa da kuma ta Kudu. Shugaban Koriya ta Arewa da ke cikin ƙuruciya bai gana da wani shugaban manyan ƙasashen duniya ba tunda ya hau karagar mulki a watan Disamba shekara ta 2011. Wannan wata gagarumar nasara ce ga shugaba Moon, wanda tunda ya hauka ragar mulki a watan Mayu shekara ta 2017 yake jaddada buƙatar tattaunawa da Koriya ta Arewa da nufin kwantar da rikicin da ake fama da shi a yankin. A halin da ake ciki kuma, wani matashi ya samarwa Amurka lambar yabo ta farko a gasar Olympic da ake gudanarwa a Pyeongchang, inda ya sami zinari. Matashin ɗan shekaru 17, Red Gerard daga Silverstone, jihar Colorado, wanda karan farko kenan yake zuwa gasar Olympic, ya samu zinarin ne a gasar wasan tsereyin kan kankara ta maza. Gerard ya doke abokan fafatawarsa 'yan ƙasar Canada a karan farko a gasar a lokacin ƙarshe, inda Max Parrott wanda ya samu azurfa da kuma Mark Morris wanda ya samu tagulla karo na biyu bayan gasar soshi shekaru huɗu da suka shige. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce Isra'ila tana da 'yancin kare kanta daga cin zali. An fitar da sanarwar ne bayan da Isra'ila ta kaddamar da hare-hare kan waɗansu wuraren Iran da kuma Siriya. Isra'ila abokiyar ayyukan tsaronmu ce mafi kusa a yankin. Muna kuma goyon bayan 'yancin Isra'ila na kare kanta daga kowane irin barazanar da aka yi wa yankinta da kuma al'ummarta, in ji kakakin ma'aikatar tsaro ta Pentagon Adrian Rankin Galloway, wanda ya ƙara da cewa ba hannun Amurka a wannan harin. Isra'ila ta mai da martani da hare-haren jiragen sama jiya Asabar bayan da aka yi amfani da makaman kakkabo jirgi. Aka karbo jirginta da ke kan hanyar dawowa daga kai wani samame a kan waɗansu wurare da Siriya ta ja daga da kuma goyon bayan Iran. Kafar watsa labaran ƙasar Siriya ta bayyana jiya Asabar cewa Siriya ta mai da martani ne kan wani sabon cin zalin Isra'ila bayan sumamen da Isra'ila ta kai mata. Daga ƙarshe an mai da tsohon likitan wasannin motsa jiki na Amurka Larry Nassar gidan yarin gwamnatin tarayya da ke Tucson jihar Arizona bayan samun sa da laifin lalata 'yan mata da suke zuwa wurinsa jinya bisa ga cewar hukumomi a jiya Asabar.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan masu saurare na biye da mu a cikin satin da ya gabata mun kawo muku irin korafe-korafen da jama'an Najeriya daga sassan kasar suke yi ne game da samun katin jefa kura'a. To akan wannan batu ne wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Elika ya leƙa mana ofishin hukumar zaben kasar domin jin shin ko hukumar na sane da waɗannan matsalolin da jama'a ke fuskanta wajen samun wannan katin zaben. Nasiru kuma ya fara ne tambayar kakakin hukumar wato Aliyu Bello. Shin ko hukumar tana sane da waɗannan matsalolin? Idan ta sani kuma me take yi ko kuma me za ta yi a kai?
To kwarai labari yana zuwa ga hukumar zabe kamar yadda ka faɗa irin na wasu mutane sun je din ba su samu an yi musu akan lokaci ba. Amma saboda samun irin wannan koke ne ma ita hukumar zabe ta ba da dama a ofisoshinta da ke jihohi da su umarci ofisoshinta da ke ƙananan hukumomi su dinga zagayawa da waɗannan cibiyoyin yin rijista ɗin daga wannan wuri zuwa wancan wuri. Amma babban abun dubawa anan kawai shine jama'ar da take fitowa abu ne mai kyau amma ta ƙara da haƙuri domin tun da yawa ne ya hana a kai ga waɗanda suke tare a yi musu ɗin to ai hukumar ba fasa aikin ta ba. Tana nan tana ci gaba da wannan aiki kuma za a ci gaba da yin shi na tsawon lokaci da haka wanda bai samu ba yau yayi hakuri ya sake dawowa gobe. Ba a san mu ne a ce je kaka dawo ba. To amma dai ka san akwai tsawon wa'adi na yini da rana idan a lokacin aiki ya tashi dole a rufe. Amma hukumar zabe ganin haka yasa ta ƙara jajircewa don ta samarwa mutanen nan kowa da ya cancanci ya yanki ƙuri'a nan damar yankan ƙuri'a saboda ya samu damar jefa ƙuri'a a ranar zabe.
To wala Aliyu akwai wata jita-jita ce zance da aka yada cewa a ƙarshen watan jema wato watan Janairu amma za a rufe yin wannan rajistar. Ina jin watakila na ga jawabi daga gurin ku cewa ba haka bane.
Waccar magana ba haka bace kuma mun samu labarin wata kafar irin kafafen social media musamman sun ci gaba da yayata labarin wai za a dakatar da wannan aiki a 31 ga watan da ya wuce wato watan Janairu. To ai gashi watan ya wuce kuma muna ci gaba da yi dan haka wancan labari ba gaskiya bane kuma hukumar zabe ko da ta samu wannan labarin ba ta yi shiru akai ba ta bi ta hanyar ita kafar yada social media din ta ƙaryata wancan labari kuma ta ma fitar da sanarwa musamman dan ta ƙara wayar kai ga jama'a cewar ba gaskiya bane za abinda ake cike wa shine za a ci gaba da yin wannan rijista din har ya zuwa wani wa'adi mai tsawo nan gaba wanda hukuma kuma za ta bayyana in lokaci yayi.
Wato ma'ana dai yanzu ba ma wani lokaci na tsayarwa kawai a ci gaba da rijista.
Wato bisa tsarin aiki na wannan rijista din a duk zango da aka ci na wata uku akan ɗan ja birki don a ba dama ga waɗanda suka aka yi wa rijista a tantance su don a samar musu da katin su kuma a dawo a ci gaba da yi. Wannan za a ci gaba da yi har ya zuwa kwanakin da suka ba za su gaza 60 ya zuwa ranar zabe ba. Ma'ana inda kaddara za a dakata da wannan aiki kaman kwanaki 60 ya zuwa ranar zaben 2019, to bayan zaben 2019 ma za a zo a ci gaba da wannan aikin. Wato ma'ana ba aiki ne, ba rijista ba aiki ne da za a ce an faro shi, an kare shi, an wuce shi ba. Abu ne na yau da kullun. Kuma wannan ita ce fassarar da hukumar zaɓe ta fahimta na dokokin da take da akwai a hannunta, yadda za ta gudanar da aikin nan don ya amfanar da al'ummar Najeriya.
In ko haka ne, hukumar zaɓe shin ta lura da cewa masu son kaɗa ƙuri'a yanzu sun ƙaru fiye da da? Don da yawanci za a iya cewa mutane wasu ba su damu da fitowa su kaɗa ƙuri'arsu ba. Aƙalla dai zama suna da wannan katin zaɓe, me yasa hukumar nan ba za ta ƙara yawan inda aikin rijistar nan ba ne?
To alhamdulillah yana ci gaba da ƙara-ƙara. In ka tuna a farkon aikin nan, ai a cibiyoyin da suke ƙananan hukumomin tarayyar ƙasar nan kadai ake ma'ana, a ofisoshin hukumar zaɓe da ke ƙananan hukumomi guda 774 nan da ka sani. Amma me zai faru? Da aka fara wannan aiki aka ga mutane na ƙara fitowa, sai hukumar zaɓe ta zauna ta ƙara yawan wuraren yin nan da kimanin guda 302 a karon farko kenan. A karo na biyu ta sake ƙara yawan gurabun nan da kimanin guda 370, ma'ana daga farkon fara aikin nan zuwa yau an ƙara cibiyoyin yin wannan aiki guda 672 kenan. Kaga kenan hukumar zaɓe tana la'akari da irin buƙatar da ke kanta na jama'ar da take fitowa don neman wannan rijista. Kuma aiki ne ƙwarai mai muhimmanci mai kyau, don haka take ƙara kula da dukkan abin da zai ƙara inganta aiki kuma ya kai wa jama'a sauki a cikin abubuwan da take yi.
To wani Aliyu, akwai kuma waɗanda watakila suke da matsalar wata katunan nasu, ba mamaki lokacin da suka so su yi amfani da su wancan karan sun samu matsala, an samu wajen kaɗa ƙuri'a kasa gane ya zo hannunsu ko wani abu irin waɗannan mutane koya za su yi?
To ai abin da wannan aiki ya kunsa abubuwa uku ne, ba kawai yin wa waɗanda ba su yi bane rijista kadai, hatta waɗanda suka yi amma suka samu matsala kamar wacce ka ambata suna da damar su shigo su gabatar da korafinsu ga cibiyoyin nan da ake rijista, yadda za a samar musu gurbin, wato ba su gurbin wannan da ta lalace a hannunsu. Babban abin kulawa anan shine kada wanda ya riga ya yi rijista a baya ya zo ya sake maimaita rijistarsa dan kawai tasa ta baya ta salwanta, ko kuma ta samu wata larura da yake jin ba za ta karantu ba a gaban na'uranmu. Idan mutum ya riga yankin rijistar nan a baya, a wannan zango da muke ciki kawai abin da zai zo yayi ya ce rijistar sa baya ta bata ko ta lalace ko dai wanda lili da ka sani wanda shi ya san wanda ya kawo salwancewarta, sai a bashi madadinta, ba wata sabuwa za a masa ba. Za a kutsa cikin rubun bayanan kuma zaɓe bayanan ita rijista ne, a tsamo masa tashi a mayar masa. Ba ga haka, akwai mutane musamman da suka canza matsuguni, suka canza muhalli, zai tunkari ofishin hukumar zaɓe da ke karbar hukumar da yake da zamani. Idan ya koma sabuwa, a wannan sabuwar karbar hukumar da yake da zaman ne, zai je ya gabatar da takardar shi ya ce gashi ya taso daga wuri kaza, yana so ya sa sun a sa masa sunan shi a sabuwar rumfar da yake so ya koma. Wannan option kuma zabe da yake sabon muhallin da yanzu yake zaune suke da alhakin gabatar da duk aiki na cikin gida, har akai ga nasarar samar masa da rumfar da shi ya zaba ma kansa, cewa in zabe ya same ni rumfar da take kusa da anguwar da nake wuri kaza ne gata, sai a dau sunansa a sanya a kuma tsara yadda wancan rijista da ya ta baya sai a aika ma wancan wurin da su kuma sai su cire. Ma'ana ba dole ne ba ka bukatan ka koma wancan wurin da ka baro dan ka je ka ce a maka transfer, wurin da kake da zama sabon wurin da kake zaune anan ne zaka je ofishin hukumar zabe da ke wannan karamar hukuma, sai ka gabatar musu kokenka, su kuma za su kula za su yi maka aikin ba tare da ka biya ko kwabon ka ba.
Wani Aliyu, za su wato a takaice da yake na'ura ce za a sanar da wacce rumfan da aka kaura daga wajenta kenan a soke sunan a can a sake dawo da shi nan, ko kuma daga an yi ma kai tsaye kawai ko ina za su gane cewa an samu sauyi?
A kwarai da gaske, idan an kammala maka transfer, ofishin da suka maka transfer din a wannan jihar, to wacce jihar, wannan jihar da ka dawo din suke da alhakin sanar da jihar da ka baro cewa to mu fa yanzu wani ya dawo wurin mu, saboda haka ku a can ku cire sunan shi.
To Aliyu, kusa da ƙarshe me za a ce ne? Na ji kamar kwanan nan kuna maganar yanayin sanar da sakamakon zaɓe, cewa ba mamaki ko a ranar za a sanar, ko kuma in an sanar za a sake ina jin ko a sa ta na'ura ne ko wani abu mai kama da haka. Shin ya labarin ne yake?
Wato tsari ne guda biyu. Na farko wanda aka ginu ake kuma yin aiki da shi yau da kullum shine daga rumfar zabe. Shi jami'in hukumar zabe da ya gabatar da zabe a wannan rumfar. Ya bayan ya sanar da sakamako ya dauko takarda ya kai matakin tara sakamako a unguwar tara sakamako wato ward kenan. Shi ma idan ya tara daga ward a dauko a kawo local government takarda. To yayin da ake kokarin ƙara tabbatar da wannan aiki na takarda ne, hukuma sai ta ga cewa to fa ga ma tsare-tsare sabbi da muka samu na zamani wanda yanzu na'ura na iya taimaka mana kafin ma shi jami'in zabe da ya gudanar da zabe a wancan karamar ku a wannan rumfar zaben ya baro wurin, zai iya aiko da sakamakon shi zuwa matakin da duk ya dace ba tare da sai an jira takarda ba. Amma wannan takarda fa ba tare da za a jira ta sai ta zo da a bayyana sakamako. Saboda haka ba wai abu ne na gaggawar dan kawai an samu sakamako ta na'ura shikenan kuma zabe sai ta bada sakamako ba. Ana nufin za a yi amfani da na'urar tara sakamako domin ta ƙara tabbatar da inganci da nagarta da tabbacin abin da takarda ta kunsa, ta yadda ba za a samu sabani tsakanin abin da takardar da aka rubuta a can da sakon da ya zo a wannan wuri ba. Kaga kenan, wato tafiya ne da abokin rakiya. Ga takarda ga kuma sako daga na'ura cewa wannan takarda abin da ta kunsa abu kaza ne, duk lokacin da ta zo shi za ku tarasa ciki.
Wato wannan zai faranya fargabar kada a hanya a yi dungu kenan a canza sakamako.
A kwarai da gaske, ai da wannan dabara ce hukumar zabe take ganin in Allah ya yarda daga rumfa har ya zuwa matakin kolin tara sakamako ba wanda zai samu gurin zai fake ballantana ya abin da ya so.
Don na taba jin labarin ma akwai wasu da suka taba yin kwanton bauna suka so su sauya wani sakamakon zabe a wata jiha. Allah dai ya sa shi jami'in ya dage abun bai yiwu ba. Ina jin har ma ya kai su ga sai da aka sace shi aka kai shi gidan gwamnati wata jiha.
To ai abubuwan da ke faruwa a cikin zabe aikan su da yawa. Wani lokacin akan sakamakon, wani lokacin akan waɗanda suke aikin gabaki ɗaya, sai dai Allah kiyaye. Abin da yake faruwa kawai shine hukumar zabe ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta ci gaba da tsare dukkan abin da ya kamata don tabbatar da samar da nagartaccen zaben da zai biya wa Najeriya buƙatar da ake da ita na samar da sakamako mafi dacewa na zaben nan, yadda ba wanda zai samu wata kafa da zai lalata abin da aka shirya na zaɓe, ba wanda zai samu wata kafa da zai canza sakamakon abin da mutane suka yi tun daga rumfa ko ya zuwa matakin ward ward ko ya zuwa matakin local government. Zai zama cewar tun daga matakin rumfa ya zuwa ward, ƙaramar hukuma, jiha da duk matakin tara sakamako, akwai ingantaccen tsarin tara sakamako ta yadda ba wani kofa da aka bari a buɗe da wani zai shiga ballantana ya bata.
To Malam Aliyu, mun gode. Sai a jihar Kano, jiya ne aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi, kuma za mu kawo muku yadda zaben ta kaya a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Yau kuma a nan shirin zai ɗiga aya a madadin wakilin namu Nasu Aramayel Kaya da bakon nasa sai Juli Gresham da zaɗa da sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999 ta ba kowane dan Najeriya 'yancin zama dan ƙasa da yin walwala ba tare da tsangwama da wariya ba. Amma shekaru da dama masu laluran na ƙasa na fuskantar matsanancin wahala da wariya, walau daga 'yan uwansu ko ma sauran al'umma, inda a wasu lokutai ake tauye musu haƙoƙinsu na samun ilimi da sauran abubuwan more rayuwa. Kan haka ne gwamnatin jihar Nasarawa ta yunƙuro don samar wa naƙasassu cibiyar da za su samu ilimi daidai da waɗanda ba su da naƙasa, su kuma koyi sana'o'in hannu don dogaro da kansu. Makarantar wacce za ta ba da kulawa na musamman ga kowane irin nau'in naƙasa da suka haɗa da makafi, kurame, bebaye, guragu da masu jujuta, za a ba su ilimi kyauta tun daga firamare har zuwa jami'a. Na leƙa makarantar don jin yadda ɗaliban da suka fara karatu a cibiyar suka ji.
Sunana Haladu Abdullahi. A matsayina na kashishe, gaskiya ina murna da wannan makaranta, da gauna ya gina wannan makaranta. Ina murna sosai.
Kana ga me zaka koya wannan makaranta?
Wannan makarantar zan koya ilimi kuma zan koya sana'a na hannu.
kamar me kake sha'awa?
Abin da nake sha'awa shine kamar walda ka waje.
Kana ganin kamar wannan makaranta ta zai dauke hankalin nakasassu daga bara a titi?
Insha Allah. Ina tani saboda yawancin mu yanzu haka mun da muke zama titi yawancin mu muna wannan makaranta.
Zainab Adamu, gaskiya mun gode mata Alhaji Umar Tankwal, makuran gwamnatin jihar Nasarawa. Abunda ya mana Allah ya saka mishi da alheri, Allah ya biya shi abunda ya yi. Gaskiya ni na zauna kusan shekara na 7 a lafiyar nan ina sayar da fiyota. Ina sayar da fiyota na je na gina makaranta, kuma ni kuma ban yi makaranta. Sai wani ya zo ya ce man Tankwal makuran yana gina mana kasassu makaranta, na ce Allah sarki Allah ya sa muna daga cikin su. To gashi yau muna zaune a makarantar, gashi har an bamu matsayi, ma wani matsayi mai girma.
Kin batun matsayi za ku koya ma dalibai kananan yara kenan ku kuma?
A'a, abunda zan yi yanzu dan ja mana katassun mu kunne. In Allah ya yarda ni kuma ku ban da naira biyar hannuna dan zauna a makarantar nan. Tunda dai ta'ali shine zai dafa mana abinci a makaranta, ya kawo maku ruwa sha, komai da komai ya koya makarantar nan. Abunda za mun tashi za mu taba duka ya hana mu, ya ce a'a komai da komai yana na makaranta. Sana'a ya koya mana, ya ce ga abun sana'a duka zai kawo mana a makarantar nan. Gaskiya ba abun da damu ce mishi.
Tuni dai gwamnatin jihar ta Nasarawa wata wadata makarantar da kayayyakin koyarwa na zamani, da wurin kwanan dalibai, da gidajen malamai, da wutar lantarki da ruwa don sauƙaƙa wa ɗaliban da malaman su. Ɗaya daga cikin malaman ta bayyana farin cikinta da wannan cibiyar.
Sunana Fatima Ibrahim, hankalin mu ya kwanta saboda gwamna ya yi shirin duba mu. Allah ya sa mu gama lafiya. Akwai mata, akwai maza, akwai yara, akwai manya duka. Ka Najeriya suna nan.
Shi ko shugaban guragun jihar Nasarawa Abubakar Musa ya bayyana fatar ganin shirin da aka yi wa makarantar ya dore.
To a muna da nakasassu da suka kai kaman kala biyar a wannan makaranta. Kai ma sun kai kala shida. Domin na farko akwai guragu, akwai makafi, akwai ainihin kurame, akwai kuma ainihin masu damuwa na hannaye kaman gudare, to akwai kuma ainihin masu irin kusun bidin nan na baya, da kuma wanda suke da dan motsuwa irin na kai, wanda kansu ina kakkadawa haka, wanda su ba za a ce musu gasu ba amma kansu da bai cika daidai ba. To duk irin wannan yara suna cikin wannan makaranta, kuma kowanne an tsara da yanda za a koyar da su, da irin yanayin karatun su, da irin yanayin rayuwa, idan da za a tafi kar da rayuwar su.
Kana ga kaman akwai bukatar gwamnatin tarayya ko kuma ƴan majalisun dokoki su yi wani doka da zai taimaka ma nakasassu a Najeriya?
Akwai doka da muke bukata, amma idan ka kula kullun zaka ji ana cewa za a hana bara, za a hana bara. To amma idan ka kula kaman in ka kika dubi kashashen duniya, zaki ga su akwai shirin da suka dauki na kiwon lafiya na nakasassun su, kuma idan ma nakasassu suna da yara ana daukar karatun wannan yara din. To a Najeriya zaki ga mai nakasa yana da yaro, shi kansa ya girma yana da yara, da wannan barar da wannan yawon ne bi yake rike da su. To da ko gwamnati za ta dauki ilimin su masu nakasa da kuma ilimin ƴaƴan masu nakasa, to kaga in mai nakasa aka dauki dawainiyar ƴaƴan sa da kiwon lafiyar su, ba lalle na gashi a titi yana bara ba. To idan da za a yi irin wannan abun zai taimaka kwarai da gaske. Su federal government su tsaya cewa kirkiro da, idan kika dubi nakasassu su suka kowa talauci a kasana, domin ba za ki gana kashashi a gida mai kyau ba, ba za ki ganshi a kasuwa ina da shago ba, ba za ki ganshi a ainihin gurin kwanan shi ko gurin harkar shi, duk gurin da yake a kaskance yake. To yau idan da federal government za su kula da rayuwar nakasassu, a tsaya a koya musu sana'o'i, wanda su koyi sana'a, a ba su ilimi, a dauki dawainiyar ƴaƴan su karatun su tun daga primary har zuwa university, to zai sa su masu nakasa a ce sun samu kyakkyawar rayuwa. Domin in dan ka ya samu ilimi, ya samu wani abin da ya dogara, ai kai baban da uwar ya dauki nauyin ku, kuma za ku samu kyakkyawan dogaro.
Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnatinsa za ta haɗa gwiwa da wasu jami'o'in da ke kula da nakasassu a ƙasar Amurka don bai wa ɗaliban damar samun ingantaccen ilimi.
Wannan makaranta da muka yi, ina ɗaya daga cikin ababai wanda ƙuduri da aƙidar gwamnatin Muhammadu Buhari na APC tana yi ne don ta ba da dama ma nakasassu, ba ma wanda suke munzulai ba, har jarirai da ƙananan yara. Kuma ma'ananta ita ce a tabbatar da an fara koya musu karatu ta yanda su za su amfana, kuma kansu ya bude inda za su iya samun daman kai ga dukkan irin kokarin da Allah ya musu baiwa da shi. to shi yasa muka gina wannan makaranta wanda zai kula da yara wanda suke da makanta wanda suke da kurmanci da wanda suke da guruganci ko wanda ake kira inna tasha da kuma wanda suke da nakasa irin ta jujuta zaka garo ina bai iya zama bai iya magana bai iya abubuwa amma yana nan da basirarsa da komai sai dai Allah bai bashi dama na iya yin magana ko kuma ya fahimtar da mutane ga abin da shi yake so ba to wannan makaranta shine a nuna ma duniya baki da cewa duk wani yaro ko babba wanda yana kasa ba abin a yadda shi bane a masa tattali a bashi dama ta yanda shi ma zai sami yanda zai taimaka ma kansa ya zo ya taimaka ma kasa abin da nake so in jawo ra'ayin mu duka shine mu hada hannu mu hada gwiwa kuma mu sa bakin mu a kasa ta kawo doka wanda zai ba mutane na kasa su dama da yanci daidai da duk wani mutum wanda ba na kasar shi ba idan aka yi wannan to duk wani mutum wanda ko makaho ne ko kuturu ne ko kurma ne ko koma mahaukaci ne zai samu wani yanci da wani dama wanda gwamnati za ta rinka kulawa da shi ta kuma san cewan akwai abin da ya kamata shi ma a masa saboda kasancewar sa dan kasa
fata dai ita ce gwamnatoci za su ba da fifiko da muhimmanci wa makarantar don baiwa na kasassun Najeriya ilimi da fitar da su daga kangin talauci da wulakanci da suke fuskanta Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya
sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu amma da sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.